Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 28 ga watan Afrilu na shekarar 2022 zamu yi magana ne akan cutar yoyin fitsari.
Sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani
cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da likitoci akan wannan batu, sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama,
kuma muna tafe da falalar azumin watan Ramadan. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja, inda wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ta tattauna da babban likita a bangaren mata, Dr. Idris Muhammad Liman, da ke aiki a babban asibiti da ke Abuja, wato National Hospital.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar VVF, wato yoyon fitsari.
Vesicovaginal fistula a turance shine yoyon fitsari, kuma wani ciwo ne da yake tasowa akan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu. Dan wannan connection bai warke ya toshe ba, sai kaga ya zama channel da wani abu dake can gangan zai iya biyowa idan ba abu mai girma da yafi girman ramin ba. Kuma kowa ya san ruwa, ko da maimakon idan alura ne, idan ruwa yana nan gefe zai iya biyowa idan alura ya je koma wancan gefe. A bisa ga bayani da yanda zan iya yi muku bayani shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwan yoyon fitsari.
Me yake kawo wannan matsala ta yoyon fitsari?
Abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai, amma mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro. Idan an yi ciki ba damuwa, abinda ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito, to idan ya zo da damuwa, to ko an zo an fidda yaro, to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace. Idan zai in bai warke ya toshe ba, to sai warke bar rami tsakanin mafitsaran mace da farjin mace. Ta wannan rami ko anya shine fitsari zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullu.
Menene alamun wannan cutar?
Alaman shine na farko idan ya faru ne ta anyan nakuda, wanda shine yawancin anyoyin da yake faruwa, to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba haihuwa, haihuwan kuma ya zo da larura. Kila yaro bai yayi girma sosai, bata iya haihu ba, ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku, yaro ya mutu. A bisa ga wannan ma sai aka je asibiti sai da aka cire yaro da tiyata. To sai ka ga idan kana da wannan labari, ko kuma mace mai iri wannan labarin haihuwan da ta yi, idan tana jin lema-lema yau da kullun a can wajen farjinta, ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control, za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta. Idan ruwan kuma ainihin fitsari ne za ta ji karne ko warin fitsari mafi yawanci yanda yake nuni kenan fitsari saboda sinadarin da ke ciki idan ya zauna yana karni din nan an samu reaction ya koma ammonia sinadari ne da yin ya taba ainihin fatan mutum yau da kullu yakan dan kona shi sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafahunta zuwa wajen farjinta in bata samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa kaman wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafa to hanyoyi da dama kenan amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba kangi
a cikin mata suwaye suka fi kamuwa da cutar
mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi a cikin su kuma wanda yara kanana ne wato teenagers wanda basu gama girma ba suka yi ciki yawanci koda yaro bai girma sosai ba ainihin kugun da kasasuwan basu yi kwari da za ta iya haihuwa da kanta ba sai kaga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor idan kuma ba samu ainihin relieving wannan obstruction da wuri ba to sai kaga ya zama obstructive fistula saboda ciwon na biyu idan ba mata irin ba wanda jikin su sun yi kwari ne idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia to ana iya samun obstruction ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa ta kasa haihuwa kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba wani sa'i ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries yakan zo wani lokaci da ciwo that is injury to the bladder wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries a wasu kuma saboda ciwo ne kamar infection of the urinary tracts yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bulla rami har zuwa farjin mace muna ce da shi a turance watering can perineum yana iya samu namiji na mata shine zai kawo mata yoyon fitsari ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder idan ba gano injury din ba a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba to sai kaga zai zo ya soma ya zama yoyon fitsari ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray that is radiation cikin warkewa da narkar da kwayoyin cancers din yakan resulting in yoyon fitsari ma mace to yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan
to likita kai bayanin cewa mata masu kananan shekaru ba su ne suka fi kamuwa da cutar musamman ma idan kugun su bai kwari ba suka dauki ciki wajen haihuwa to kamar daga shekara nawa ne za a iya cewa eh mace za ta iya haihuwa
yanda zan bada wannan amsa shine a bisa dokar Nigeria mace ta zama adult da abunda ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara 18 to amma yawanci sai ka ga yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganan da muke yi saboda sai ka ga yarinya 16 amma ga ta gamjejiya da jiki kaman wanda ta kai shekara 45 to irin wannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikin sa ba za ta iya haifar da yaro ba damuwa sai ka ga kuma mace tana da shekara 32 amma yar fit da ita to irin wannan koda normal size baby ta yi ciki sai dai a yi awo sosai a duba in ba za ta iya ba kada a bari ma ta shiga nakuda a yi mata tiyata fi da yaro
menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar
abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo idan kuma an zo an samu magani a bi ta da soyayyan nan da na fada da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai kuma ta je ta haihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya bada sa'a ya kama ba hana ciki ake yi ba in dai tana so ta haihu kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba an tashi haihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba nan ne matsala yake
yaya ake jinyar wannan matsala ta yoyon fitsari
ne
idan wanda ya faru ne bisa ga aihuwa idan an je asibiti za a iya sa mata katita fitari ya ta fita a cikin katita to in karami ne ramin zai iya warkewa ya toshe bayan sati daya biyu idan an cire katita sai kaga ba yoyon fitari kuma amma in tsoho ne tsohon yoyon fitari ne to ko ka sa katita dai ka sa mai kanji ba zai ta zuba a jikin mace ya kona mata jiki da sauransu ba amma ramin ba zai toshe ba da mai ramin ya balaga so ya zama permanently yanda in an huje kunne da za a sa dan kunne bayan an gama gashi sai kaga ramin nan har mutun ya mutu ba zai toshe ba to aka wannan tsohon yoyon fitari yake to yiri wannan sai an yi mata tiyata akan rufe shi idan kuma Allah ya bada sa da nasara ya kamu sai kaga ya rufu bayan an ya rufu in an cire kateta sai ta za ta yi fitari da kanta fitari ba zai ta yoyo da kanshi ba daya daga cikin hanyar na jinya kenan idan kuma Allah ya sauke ya lalace sosai kaman an yi tsohon abu ne ko kuma an yi gyara so daya bai kama an yi so biyu ba an yi so uku bai kama ba ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen a yi mai shinge a zo a rufe shi ya gagara to sai dai an koma da hanyar fitsari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin to idan an yi wannan akwai kateta da hanyoyin zamani da ake likewa yanda ake yi na idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda damuwa a ta anus wannan shi ma treatment ne amma shi treatment ne wanda ya lalace sosai haka mutum zai zama da wannan manage din fitsari da kanka ba sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu control ba
wani jan hankali za kai wa mata wajen ganin cewa in suka ga wannan matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti
jan hankali da zan yi anan shine kada mu boye abin da ke damu ko da mutum daya ne da ka san zaka iya shawara da shi na can ciki to ka neme shi wace kaza ko wani kaza kai na gani abu fa ban gane ba to daga nan ka fara neman solution na problem kenan daga wannan kuma a je asibiti ba wai a tashi ana yi a cikin bayan fage a je nan a je can a je nan a je can ana neman magani ba wannan yana sa sai damuwa ya tsufa ya lalace da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama din da an fito da wuri da katita shi kada ma yin karami ne zai healing da kanshi
masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su kai to a gaje likita bokan turai a magani ya sosai nace a gaje likita bokan turai a magani ya sosai san gaje likitoci fadan kudi suke ba ha fadan kudi suke ba ha fadan budan yabo ba ha fadan budan yabo kullum waka dai dan su ce tirayi an sake wasu na ga Allah rabbi Allah ka ba mu sama Allah kiyaye
jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga Hawwa Umar ta sake dawowa inda ta tattauna da Dr. Halima Bellalawan inda ta yi mana ƙarin bayani akan wannan cuta
bincike ya nuna cewa Najeriya na daga cikin kasashen da ke da yawan matan da ke fama da matsalar yoyon fitsari a duniya daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar sun hada da rashin zuwa asibiti da daukar dogon lokaci ana nakuda babban likita a bangaren mata dake kula da mata masu yoyon fitsari Dr. Halima Bellalawan dake aiki a babban asibitin Kwali a Abuja ta bayyana irin illolin da yoyon fitsari ke haifarwa
gane da yake damu mata da yawa gaskiya kuma abin da yake sa mata su gara samun su ne har ya san rayuwar su ne gane da zai hana ka fita zai hana ka yin abubuwa inda kowa suke yi ke baki da tafiya kasuwa ko biki ko wasu abubuwa inda sauran mata suke yi domin kina tsoron ka fita sai ya fara miki yoyo kina masu jin tsoron shan ruwa ko kina ganin suka sha ruwa ma tsarin ma zai dinga yoyowa ne suka ci abinci ma bayan gida zai dinga yoyowa ne saboda haka ba su son su ci abinci ba su son su sha ruwa cikin wasu sun rarrara ne sun sai ba jini ma jikin su ba su cin abinci ba su yawan shan ruwa su shiga suna zama dehydrated ko kiga sun samu wani matsalan ciwon duwatsuwa cikin bladder
Dr. Halima Bello ta kara da cewa
National Demographic Health Survey ce ana samu wajen mata miliyan 2 da suke da wannan ciwon a duniya sannan kuma a kowane shekara ana samun wajen 150,000 zuwa 200,000 ana gyaran matan nan a tsohon shekara a da ana gyara wajen 5000 kawai ake iya gyarawa a duk kasan amma yanzu ma ya daka saukowa zuwa 3000 saboda masu gyaran ba su da yawa yanzu wasu suna bari wasu kuma ba su shigowa sarabi a ga mata da yawa su ma san cewa ana iya gyara ba wasu gani suke kamar mace ta samu wannan ciwon shikenan har abada ba a iya gyara ta shikenan kun da an ce ba magani ba yanzu da Allah ya sa akwai masu gyaran saboda haka akwai masu kana gyaran wannan ciwon kuma kana samun dacewa lokacin aka gyara shi gyara su dai mata ka zama ce ta samu lafiya ta warke ta dawo rayuwar ta inda ta saba da kuma muna roƙon mata su fito waje duk mai wannan ciwon ko wani da shi a cikauyuka ko a ina mai a gaya masa su fito su samu taimako
kulawa da lafiyarmu masu kulawa da rayuwarmu bai sama Allah ya taimake su kai to a gaya likita bokan turai a madani ya sosai Nace a gaida likita bokan turai a madani ya sosai Zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan budan yabo ba badan budan yabo kullum waka dai dan suke tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi Allah ka ba mu sa'a Allah ji ya ga ciwo amin Zan gaida likitoci masu kulawa da lafiyarmu masu kulawa da rayuwarmu ai sake wasu na ga Allah rabbi Zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita ne za ya tallafe likita ne za ya rungume bata ma babu bata raji sai sake wasu na ga Allah
yanzu kuma ga wakilin mu a Kaduna Binta Ibrahim da bakon da ta gayyato mana a filin kwalamar mu
wayo Allah duwo
Sai na barkamu zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. Ayyo muna tare da Hajiya Halima Muhammad wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka?
Sauraro assalamu alaikum barkamu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Nan miya ce ta mu ta ƙasa Najeriya. Amma ta gefen kudancin Najeriya.
Ko jamu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan faramiya?
Eh to idan za a yi wannan faramiya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. Kin fahimta? Kaman dumbi da hanji
to.
Eh akwai me sai banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai. Abodi inji Yarba suke kiranta. Sai a yi rumeni su yi na kashi uku kenan su za ka saya idan ka je sayan kayan cikin ka. Saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta.
Kuma
idan ka je ma su ya kai kokari. Akwai mai haske.
Akwai mai haske.
Eh akwai tumbi mai haske akwai kuma mai duhu. Ka kauracewa mai duhun nan ka dauki mai haske.
Shin an ga mata farko an ce miyan nan farace.
Eh farace. To ana bukatan komai fari. To kin ga anan kika sai kayan cikin ki. To mai saurari tana iya bukatan kaza.
To inda hali.
Inda hali. Idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske. Kin fahimce ne in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske. To ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza. Ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗe
su tana
da ta yi banda da kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana buƙatan stockfish
shin kifin na
farin nan uwar gida na buƙatan crawfish uwar gida na buƙatan barkono amma ba ja ba tana buƙatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu na kaman ya shiga girki ya haɗa shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin attarugu yalo attarugu mai ruwan dorawa wai gida tana buƙatan albasa tana buƙatan tafarnuwa tana buƙatan citta tana buƙatan sinadarin ɗanɗano tana buƙatan gishiri tana kuma buƙatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abinda za ta sa zabo da yayi mata kaurin miya shine doya yankan doya kaman 5 zuwa 6 ya danganci yawan
miyan
mutanen da za su ci wannan miyan yau ba. To a farko wani lata ne tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba. Idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba. Sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakki sai ta zuba. Sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi. Ta hautsana shi sai ta ɗebi ta sinadarin ɗanɗano sai ta barbada. Uwar gida idan ta hautsana tana iya dan rufe shi saboda ya samu ya dan shiga cikin
nan. Wato ya salala naman ya dan fara cilarawa.
Amma yauwa duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya dan shiga cikin naman. Maimakon idan ka antaya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kaman gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi kuma naman sai ki ji shi salala.
Haka.
To idan uwar gida ce haka a kowane lokaci zaki ga ta samu biyan bukata. To uwar gida na iya daukan kanwa ko dan to sai ta dan barbada a naman saboda rage karni sai ya dan nuna kamar minti 5 zuwa 7 sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba. Don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa. To uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bare bawo ta cire naman sai shi ma haske gare shi kuma yana da dan.
Wato dai duk yana da bawo kuma ana cire bawo amma a wannan karan a cire har bawon ta zama tsoka
kawai take bukata. Sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto.
Wato stockfish
shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zafi wani lokaci yana zuwa da dan kwari-kwari sai ta zuba ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa. Idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta barshi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti 30 haka saboda naman ta yi laushi. Sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta dandana ta ji menene bai ji ba kamar sinadarin dandano da kuma dan gishiri akwai bukatan kari sai uwar gida ta kara. A wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan cikin da wanda yake jikin kifin ya wadata. To sai uwar gida ta dauki doyarta.
To amma ga ban ji an yi magana su tumaturi tattasai attarugu an nika an marka da an zuba ba
eh saboda shi mun kira shi farar miya.
To su ba sa bukatan
wa'annan da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tun
miyan je jirki take ne dan samu wani kala.
To shi ainihin sai wannan attarugu ko mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga wa albasa. To sai uwar gida ta dauko doya
wannan
doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan naman sai ta dauko crayfish dinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba. Idan doyar ta nuna sai uwar gida ta matso da turminta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara.
To
ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubas sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma sai ta jajjefa a cikin wannan miya.
To ta maida shi inda ya fito.
Eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta yace ta tafi ta rika yin
har ya wargaje
zai wargaje. To idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri. To kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi.
Wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage jikin
shi. To haka shi yake. To wannan shi ne white soup.
Shine da faran miya?
Shine faran miya.
Wanda zaka ga ana cewa su da hannu.
Eh, to idan wani gida tana so kin ga tanda mu komai muna so mu yi shi da gayi tana iyan kadan ganyen parsley shi ma ko na albasa ne lawan shi ta dan
dan watsa ne a ce zai bari kawai
bayan ta zuba a kwano.
Eh, ba zalla haka kawai zai
yi wani kin ga zai ga kaman fakau haka ta ba shi to sai ka dan dan farbada mishi dan koran ganye haka dan kana na kuma kullun ka koyi kai hakurin yanka din bicin nan ko kuma idan ba ka sa in dauka ganye mai girman koda na ana ka dan ajiye a gefe babu matsala kalliya ne
to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa
eh to shi wannan miya wai za ta iya cin shi da tuwon samovita ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma agu
dama kin ce miyan na
kudulanci ne kare ko kuma na agu to amma tun da mu Hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa shi ma duk za ta iya ci da
shi kuma akwai dama ka iya sa daddawa misali
eh za a iya za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci ko ka samu dan kudanci
wato a daddawa ma a yi irin nasu
shi nyamuri yana da nashi
to
yana da daddawan shi shi za ki gan shi an ɗauki kamar takardar siminti a cikin shi suke saka dan kankani haka za ki ga sun dan saka shi a jikin takardar siminti za su ɗauko dan ganye haka sai su kulle takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su
to in za da kai girki irin na kudu to ka nemi
komai na kudu
yawa na arewa ne shi ma
ke na arewa haka idan za ka yi na ba adami shi ma komai ka nemi na ba adami
da an sake wani abu da ke gaba daya miya ta take ce
ko dan kika ce gida bayarobi yayin ki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki ce to da zaran kin bar abu guda za ki zo shiga dan danin bai baki irin wannan nashi
Albarkacin watan Ramadan ga wannan sakon
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sunana Mustafa Dandume daga nan Mu'adh bin Jabal Kano Nigeria Yau zamu magana akan abin da ya shafi cewa ne azumi yana da farin ciki guda biyu wanda zai hada da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa idan ranar azumin ku yazo kada mutum ya rika sakin baki koda wani ne ya zage ka ko ya ci mutuncinka ko ya neme ya fada da kai ko ya fadi wani abu a tattare da kai. Kana da damar da zaka dauki fansa kar ka dau fansa ka ce inni imru'un sa'imun ni mutum ne wanda yake azumi. Ya tabbata dai a hadisin nan dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke kara da cewa wallazi nafsu Muhammadun biyadihi yace laran tsaye da wanda nafsu Muhammadin biyadihi rannan na Annabi Muhammad yake a hannunsa wallahi waran bakin mai azumi shine mafi dadi a wajen Allah daga kanshin almiski sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lisa'imi farhatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu ya farahuma wanda zai farin ciki da su idza aftara idan ya ci ma'ana ya kai farhun wato zai yi farin ciki ma'ana idan ya kai azumin sa zai yi farin ciki lokacin da mai azumi ya kai azumi farin ciki da mannar da yake ai tana da yawa kaga farin ciki na farko kenan wa idza laqiya rabbahu sannan lokacin da ya hadu da ubangijin sa farhun zai yi farin ciki nan ma bi saumihi da azumin sa kaga farin ciki guda biyu kenan kullun da ya kai azumi zai yi farin ciki to farin cikin farko kenan da mai azumi zai hadu da shi farin ciki na biyu shine lokacin da zai hadu da Allah Allah kadai ya san me ya tanadar masa kuma Allah kadai ya san me zai bashi a wannan rana Allah kadai ya san me ya tanadar masa a wannan rana saboda haka musulmi da suke azumi su dage su tabbatar da samun wannan falala a cikin niyyar azumin su da kyautata azumi saboda haka azumi na Ramadanu a kunshi yake da irin waɗannan falaloli ga wanda duk Allah ya bashi dama yayi kokari ya samu ya rabauta da wannan muna fata Allah zai sa mu rabauta da wannan farin ciki guda biyu farin ciki na farko lokacin da muka sha farin ciki na biyu kuma lokacin da zamu hadu da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Bye. sadaka mu yi kyauta mu hano da barna
a Ramadan
mu yi juriya.
Sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗansa Daniel Brown da abokiyar aiki na da tattiya na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sha ruwa lafiya.
Ya mana bautar kariki na Muhammadi fada da hurran Islam ya bayyana Muhammadi shirki da akwai azumi na farilla a Ramadan.